Allah. Da farko bayan sallama, assalamu alaikum wa alaikum assalam, ana sanar da ni bawan Allah da yayi alƙawarin bada 5,000 duk ƙarshen wata dan siyan mai dan gudanar da karatu a wannan masallaci a irin wannan lokaci, to ya turo da wannan wata, ma'ana na wannan watan, to Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya bukata. Amin. In ban manta ba, akwai wani ma mai turo 2,000 shi ma duk ƙarshen wata, naga kamar ya turo min da sako ta WhatsApp, galibi in yayi transfer din zuwa account ina to yakan turo min, to amma ban bude ba saboda abubuwa sun yi min yawa, yanzu nake tunawa ina kyauta zaton shi ma ya turo. In ya turo din to gashi na ina isar da sakon, sai na je na duba zan samu tabbaci. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, ya biya bukatunsu na alkhairi, kuma ya sa su dauka aljanna da dukkan masu taimakon musulunci a duk inda suke. Sannan wani bawan Allah yau ya kira ni daga Maiduguri, abinda nake iya rikewa a sunansa kawai Maigoro, bani da lambar sa true caller ce take nuna min a waya wani abu Maigoro. Ya ce ya ji labari ko yana bibiya karatu, mun yi sauka ta karatun tafsiri a Trium, da haka ya turo da 20,000, ni in dauki 5,000, mai jan baki ya dau 5,000, a sa 5,000 a asusun a Risala Foundation, a ba Alaba da Lada 3,000, a ba Sani dan agaji 2,000, kaga 20,000 ta kare. Allah ya saka maka da alkhairi, sakonka ya shigo, kuma in Allah ya yarda ga Alaba da Lada a gefe na, duk wanda kace a bawa insha Allah za a isar masa. Mun gode, mun gode, Allah ya karba. Takarda ta gaba mai tambaya yake, assalamu alaikum wa rahmatullahi, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace Allah ya kara malam lafiya, amin, da imani, amin, Allah ya kare mu baki da. Yace malam, dan Allah ina son karin bayani game da shirgen kwanaki na haihuwar sabon jariri. Shin yaron da aka haifa da yamma bayan la'asar za a lissafa da wannan yinin? Eh, wasu malamai sun ce za a lissafa, wasu malamai suka ce banda ranar da aka haife shi, da ranar da ta biyo baya ake lissafi. To kowanne daga cikin biyun nan in kai ijtihadi ne, insha Allah ka dace. Idan ka cire ranar da aka haife shin baka irga da ita ba, ka fara da ta gaba, to kenan ba ranar da aka haife shi mai kewayewa ita ce suna ba, ta gabanta ita ce suna. Misali an haife shi yau Litinin, sai ka cire yau, sai za ka irga daga Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi, Litinin, zai zama kai ranar da aka haife shi ita ce ranar suna. In ka cire me ranar haihuwar da aka yi ta farkon, baka lissafa da ita ba, amma in ka sa da ita to zai zama Lahadi ne, zai zama ranar suna ba Litinin ba, domin in ka sa Litinin a wannan lissafin to kwanakin sun zama 8 ba 7 ba. Idan an haife shi Litinin, ka irga da wannan Litinin din, kaga Litinin 1, Talata 2, Laraba 3, Alhamis 4, Juma'a 5, Asabar 6, Lahadi zai zama shine 7. Dan haka anan zai zama ranar suna shine rana madi da ranar da aka haife shi, amma a wancan lissafin ranar suna za ta zama ita ce daidai da ranar da aka haife shi. Kowanne daga cikin waɗannan maganganu guda biyu malamai sun yi. A ƙarshe ce yana roƙon addu'a ta mu baki ɗaya, an yi masa haihuwa ya mace, ya sa mata suna Nana Khadija, to Allah ya mata albarka, Allah ya bata lafiya, ya bawa mahaifiyar lafiya, Ubangiji ya sa cikon addini ce. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu da ita baki ɗaya daga fitintunin zamani. Allah ya sanya ta ta zama mai biyayya ga iyayenta, kuma Allah maɗaukakin sarki ya hore maka ɗawainiyarsu na kula da ci da sha da dukkan abin da ya kamata, da kuma tarbiya da ita da iyayenta, da kuma dukkan sauran ƴan uwa na ƴaƴan da Allah ya azurta ka da su, da ma dukkan sauran musulmi baki ɗaya. A ƙarshe ina da saƙo guda biyu. Saƙo na farko na cikin gida ne, an gaya min maganar tun kusan sati 2 da suka wuce, to amma saboda uzurin tafiya da rashin lafiya, musamman ma dai tafiyar, shi yasa ban yi magana a kai ba, saboda sati 2 da suka wuce duka ba na gari, shi yasa za ku gaba a yi karatu ba. Satin baya can ina Bauchi, satin da ya biyo baya ina Abuja. Wasu daga cikin hadiman wannan masallaci kamar Liman da kuma Ladan sun isar min da saƙon cewa suna samun ƙalubale a wajen da yawan mahalarta sallah, musamman sallolin khamsu salawat na yau da kullun da ake gudanarwa a masallacin. da yawa idan an kira sallah wasu mutane za su zo suna abubuwa na rashin ladabi wanda bai kamata ba, a ce wala dan tashi kai mana sallah ko liman tashi kai mana sallah ko makamancin haka. To kullun idan irin haka ta faru, ina tunawa da waƙar shata ta shata bakon America. Kaga shata mawaki ne ba liman bane, amma sai dai faɗi wannan matsalar a cikin waƙar sa ta shata bakon America. Yace da yaje America a gidan giya bai ga hayaniya ba, amma abun mamaki mu a al'umar mu a masallaci zaka ga hayaniya. Abin da fa wannan yake nunawa shine kaga ƴan giya sune ƙarshen mahaukata, amma ƴan giyan America suna da tsari, su kuma fa masallata sune ƙarshen me masu hankali, amma mu ƙarshen masu hankalin mu ba su da tsari. Wannan zagi ne kuma da sako mai hankali ya kamata ya lura da shi. A waka shata ya faɗi wannan, kaje ka ji waka sa ta shata bakon America. To galibi a masallatai da duk wanda yake da alaka da masallaci ya san irin wannan matsalar tana faruwa. Shin irin wannan matsalar babu ita ne a addini? Addini bai faɗi yadda za a warware ta ba, ba abin da addini ya rage. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai nada Abu Mahzura a matsayin ladan sai ce idan ka kira sallah kar ai iqama har sai gurgudan yadda mai cin abinci zai gama cin abincinsa, domin ka kaddara yanzu ka kira sallah liman yanzu ya fara cin abinci, yanzu barin abincinsa zai taho sallah saboda ka kira sallah, me za a yi? A jira shi ya cinye abincinsa. To a takaice a hankalce minti nawa yake idan mai cin abinci? Mafi yawa a ce 15, duk da ɗabi'a ɗabi'a ce. To kaga daman jiran liman ba liman ne ya ce a jira shi ba, asali limamin limamai shi ya ce in an kira sallah ga damar da za a bayar gwargwadon me cin abinci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an taɓa kiran sallah bayan an jira shin an yi komai ya taho masallacin, ashe jikinsa da janaba har ya kabbara sallah an gama iqama zai juya ce Allahu akbar sai ya tuna da janaba a jikinsa bai wanka ba, sai ce da sabai ku tsaya inda kuke, sai ya tafi gida je wanka suna tsaye kuma ya dawo ya dora sallah. A masallacin Annabi sahabbai da suna da wata ɗabi'a wanda yanzu ma akwai ta, kuskure ce kuma zan faɗa la Allah in darban shari'a mutum sai ya daina, idan aka kira sallah sai ka zo ka tarar da mutane duk sun miƙe tsaye. Manzo Allah ya hana wannan, yace sahabbai in dai aka kira sallah kar ku rinka tashi tsaye har sai kun ganni na shigo masallaci sannan za ku tashi. Ma'ana wannan tashin alama ce ta me? Sun kosa. To duk irin waɗannan matsalolin akwai sa addini, galibin waɗanda suke saba musu ɗayan biyu ne. Abu na farko ko dai jahilci, wanda shi kuma ba uzuri ba ne. Yanzu za ka yi tafiya a titi da 'yan karota sai ka saba wata doka, in suka kama ka sai ka ce ban sani ba, suna sauraron ka? Ai ban sani ba ma ƙarin laifi ne. Ko a tambaye kabari, in aka tambaye ka ka ce ban sani ba, me mala'iku suke cewa? Ma da raita wa mata laita? Baka sani ba, baka karanta ba? Shi yasa Bature ya ce no ignorance in law, jahilcin rashin sanin doka ba uzuri ba ne. Da haka mu kiyaye, in ka san za ka zo masallaci matakin farko kamata ya kaje ka salla dubban me zuwa masallaci, ka karanta ka'idojin masallaci, domin akwai zuwan da za ka yi wa masallaci fa ba lada za ka samu ba, zunubi za ka tafi da shi. Duk kusan mun karanta irin waɗannan abubuwan a wasu munasabat, mutumin da ya sawo turare mai tada hankalin mutane ya zo masallaci lada yake samu, mutumin da ya shawo taba ya zo yana tsamin taba lada yake samu, mutumin da ya taro kuman hammata shi bai sa turare ba ya zo yana cutar da mutane, mutumin da safe ya taso da bakinsa bai wanke baki ba ya taho yana ɗoyin baki, duk lada yake samu a masallaci? Manzo Allah yace duk wanda ya ci albasa ko tafannuwa kar ya zo masallaci, ya zama a gidansa. Domin in ka zo ba ma mutane kake cutarwa ba, har mala'iku cutarwa kake yi. Masallaci yana da ka'idoji, yana da sharuɗa da ladubba. Akwai abin da in ka zo ka yi shi ba lada za ka samu babban zunubi, daga ciki akwai hayaniya da hargowa, ko da ta zikiri ce, ko da ta karatun Ƙur'ani ce. Abu Huraira ce Annabi ya taɓa shigowa masallaci ya zo ya tarar da mu, wasu suna karatun Ƙur'ani da murya sama, can wasu suna yi, can wasu suna yi. Annabi ya zo gaban masallaci ya ce ku mutane ku saurara ku ji, duk mai sallah ganawa yake da Ubangijinsa ku daina ɗaga muryoyi da karatun Ƙur'ani. To amma ka zo kana hayaniya da girmanka da iyalanka da mutuncinka, kuma an gaya maka magana kila ka ji ba daɗi. Kuma bari in gaya muku by experience, ta hanyar gogayya da mu'amala da masallaci da muka sani, dan akalla ina mu'amala da masallaci kusan shekara 30 zuwa yau. Ina mu'amala ba fa mu'amala imamu ba, mu'amala liman, na'ibi ko liman, ko dai in zama na'ibi ko in zama mai liman shekara 30 baya zuwa yau. To by experience mun san wannan, kuma mun ji malaman mu suna faɗa, dan malam Jabir shi ya fara gaya mana wannan, ina na'ibin sa a masallacin gadan kaya na khamsu salawat. Yace ka kyale irin waɗannan, mafi yawancin su kuma ba su iya fatiha ba, sai kaudin liman tashi ai mana sallah. Zaka ga sallar da suka fi kaudin, malam Jabir yake gaya mana, yace sallar da suka fi kaudin wata ba a bayyana karatu, yadda zaka gwada su wata rana da sun ce a tashi ce malam shiga bar su sai a sallar karatu, ranar zaka musu tsirara kai musu tambar, dan billahi lazi ba zai iya kawo fatiha mai kyau ba. Amma ya sanya gaya wa liman kila maganar da ya ga dama, ya sanya wulakanci, ya sanya kaza, ya sanya zumburi baki, idan fitsari banza ne ka za ta yi mana, in fitsari banza ne ka za ta yi mana, in limancin kake so me yana kaka je ka koyi fatiha, me yana kaka je kai maka karanta qur'ani ka iya, sai ka zo a goga da kai. Amma ba yadda za a yi ba kai karatu ba ka zo za ka ba wa mai karatu umarni, in dai mai karatu bai baka umarni ba a matsayinka na jahili, to kai kwa jahili baka isa ka ba mai karatu umarni ba. Kuma in kana mutunta ilimi, ko dan da ka haifa za ka girmama ilimi, ba dan ka haife shi ba, sai dan girman da Allah ya bashi na me, na ilimi. Domin alƙawarin Allah ne yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Manzo Allah yace yana daga cikin girmama Allah girmama malami, kenan yana daga cikin wulakanta Allah wulakanta ne malami, musamman makarantun Alkur'ani. To da ka tare da girmamawa da mutuntawa a wannan masallaci mai albarka, muna da ka'idojinmu. Kuma kamar yadda na faɗa wa su limamai da suka same ni da ladanai, da wanda abin yake damu, nace mu Allah ya kawo mana abin da sauki. In ma kai dan izala ne ka zo za ka yi mana hayaniya, mu nan ba nan ne kadai masallacin izala ba anan, ko ba haka ba? Masallacin izala nawa ne a cewa mu tafi kan kai sallarka, ballantana kuma in kai dan dariƙa ne akwai su, in dan gargajiya ne akwai su, dan me sai ka zo ka dame mu anan? Na tabbatar akwai ƴan dariƙar da suke zuwa suna bin musallan nan kuma cikin ladabi. To da ka cikin girmamawa da mutuntawa, wannan shi ne saƙon da zan isar na gida game da wannan. Ladananmu da limamanmu Allah ya saka musu da alkhairi, hidima suke mana ba sisin kwabon kowa, Allah suke bautawa, ba jin daɗin bacci kafi su ba, amma za su taho duku-duku kai kana bacci su zo su kira maka sallah ka taho. Amma kuma ka zo kana gaya musu magana, kana ba su umarni da isa da gada, wanda na tabbatar in an baka kiran sallan nan ko na rana ne, na sati ɗaya ba za ka iya ba, ballantana na asuba. Ya kamata mu mutunta su, ya kamata mu girmama su. Limaman nan ko ƴaƴanmu ne na cikinmu, to mu sani Allah ya musu wata baiwar da mu kila bai mana ba, ba su za mu kalla ba girman da Allah ya ba su. Don haka dai wannan shi ne saƙon da nake son isar a wannan munasaba, da fata Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon kiyayewa baki ɗaya. Lallai abin ne ya ɓata min rai, ko da an ji na yi magana mai zafi, kuma bai kamata ba in ƙyale alhalin na sani, don cikinsu akwai wanda ya gaya min abin ya ɓata masa rai, har ɗan uwansa ne ma ya gaya masa wata magana, ƙaninsa ne ma uwa ɗaya uba ɗaya ina jin, amma ya gatsa masa wata magana. Kaga bai girmama shi a matsayin yayansa ba, wanda ya riga shi zuwa duniya, bai girmama shi ba a matsayin shi mahaddacin Qur'ani, shi bai haddace ba, bai girmama shi ba a matsayin limaminsa ne yana jansa sallah, amma ya iya gaya masa wannan magana. A matsayinsa na shi jahili ne bai iya ba, amma kuma yake so ya ba wanda ya iya ne umarni da doka. To gaskiya ina gaya wa masu irin wannan, cikin girmamawa su kama girmansu, kama mutuncinsu. In ba haka ba, to mun ba su tai, ga masallatai nan duka suna nan a kewaye da mu, falillahi alhamdu. Ba inda aka ce sai ka zo nan kai sallah, sallah za ta karbu, ba akwai inda aka faɗa mu ba mu taɓa da'awa haka ba, ko mu sallah nan tana kama mu a wajen wajaje mu, saboda mun yarda da duk inda ake sallah. Ka'idar magabata na ƙwarai, duk inda suka ga masallaci sallah suke yi, sai dai in wani abu ya bayyana na daban, kaga limamin bai iya fatiha ba, to gaba ba za ka bi shi ba, dan ba abin mutumin da bai iya fatiha ba kowa ya shi, dan fatiha rukuni ce a sallah, in bai iya ta ba ko me za ka bi shi kai ma? Ko kaga limamin boka ne, to boka ko sallah sa ma ba karɓaɓɓiya bace, ballantana kai ka bi shi. amma ba haka duk inda ta kama mu yanzu nan ni sau da dama in zan yi karatu a cikin gari da naji an kira sallah anan dan rage wa kaina tafiya sai in shiga mota ta in tafi sallah sai ta kama ni ko a masallacin Nasir Ahali ko a ina duk inda na samu hanya sai in yi sallah akwai gabobin da an sani ina tsaya in yi sallah a hanya ko magriba ko isha dan in yi kusa da inda zan yi karatu da wani lokaci in nace sai nayi sallah magriba daga nan sannan in fita da mota ta in kama hanya to sai kaga can ana jira naka in je karatu lokaci ya dau tsawo idan ka kai ma ka saki ranka duk inda ta kama maka sallah je ka in karfe 1 kake so je ka akwai inda suke yi in sha 2 da rabi ne akwai inda suke in sai ta nuna ne 1 da rabi ma akwai inda ake ba shi kenan ba amma ba za ka zo munin ka tayar mana da hankali ba ko ka jawo mana wata hatsaniya ko makamancin haka ba ma fatan haka Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya kauda dukkanin shedanci a cikin mu sako na biyu ba iya na cikin masallacin nan bane ba sako ne wanda yake na ƙasa baki daya kuma musamman zuwa ga mai girma mai daraja mai martaba shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari mai ritaya ya mai girma shugaban ƙasa tare da kauna da mutuntawa da girmamawa mu ne maka nasiha kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta mu wa dukkan wanda ya dora wa shugabancin mu nasiha akwai wani abu da nake hangewa mai girma shugaban ƙasa in bai yi da gaske ba na daga cikin abin da ko ya gama mulki in irin waɗannan abubuwan suna dawo masa wallahi sai ya rinka cizan dan yatsa yana da na sani na daga cikin abubuwan da wallahi in ba wani ikon Allah ba sai su rinka sa shi kuka har bayan mulkin sa su ne magana akan yi wa al'umar da ya fito daga cikin ta adalci mu musulmi Hausawa, Fulani, da dukkan sauran 'yan arewacin Najeriya na ƙabilu da bambance-bambancen da ke tsakaninmu na hakan muna fuskantar ƙalubale a wannan gwamnati. Ƙalubalen nuna mana halin ko in kula. Ƙalubalen abubuwan da suka shafe mu na haƙƙi ba a fiye kulawa da waɗannan abubuwan ba. Misalan da zan bayar abubuwa guda uku a fili. Abu na farko matsalar jihar Taraba lokacin da musulmi Aisha Jummai marigayya Allah ya jikanta da rahama ta ci zaɓe a gwamnatin Taraba wanda an tabbatar kiliyani ita ta ci zaɓen amma waɗansu ɓata gari da sunan kiristanci suka yi duk abin da suke iyawa suka danne mata zaɓe shugaban ƙasa ya sani jam'iyyarsu ɗaya amma yake yi abin da ya kamata dan a bata haƙƙinta kuma a bawa musulmin yankin Taraba haƙƙinsu wannan ba daidai bane ba mu a matsayin mu na musulmi ba mu ce a zalunci wani dan mu ba abinda addinin mu ya koyar da mu shine adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa kowa ai masa adalci dan haka ni ina aibantawa kuma ban yadda ba da dukkanin musulmin da zai samu dama ya zalunci kirista wannan ba musulmin kwarai bane kamar yadda ban yadda ba da dukkanin kiristan da zai samu dama shi ma ya zalunci musulmi wannan ba kiristan kwarai bane in muka koma tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tura sahabbansa su tafi Habasha dan a Habasha za a ba su mafaka yayin shaida ga sarkin Habasha ko shugaban ƙasar Habasha na wancan lokacin yake baya zalunci kuma kirista ne Najashi to amma zaka samu wasu kiristoci in suka samu dama sai su ta cutan musulmi wasu musulmin in suka samu dama sai su cuci kiristoci wannan dukkanin sa kuskure ne to abin da yafi kowanne takaici musulmi ya samu dama kuma a cuci musulmi ba zai iya taimakon su ba ba zai iya kwata musu haƙƙin su ba da haka shugaban ƙasa an yi wannan a mulkin ka na daya abu na biyu na misali kashe janar alƙali da aka yi a jihar Filato ɗan iska ɓata garin 'yan jihar Filato arnan ta da hankali wanda ba kowane kirista ne ke da irin abin da suke ba na mummunan takidi da mummunan ta'ada na fada wanda ba su ji ba su gani ba da kisa da tayar da tarzoma mutanen nan an riga an san su ko kirista dan uwansu Obasanjo a lokacin da yake mulki da suke ta abin da suke yi sai da ya taka musu mulki ga abin da gwamnan jihar Kaduna ya yi mutanen gwanin gora wanda kawai sai su fito bakin titi hanyar Abuja daga Kaduna su tare su ta kashe mutane ba gaira ba dalili Obasanjo ya ja kunnan su a lokacin mulkin sa kamar yadda ya ja kunnan mutanen Zaki Biyam a lokacin mulkin sa to haka ɗan Rufa'i a matsayin sa na gwamna ya tsaya lokacin da ya hau mulki ta Sinuwa ya ga mutanen gwanin gora wallahi in suka saki irin abin da suka yaran sai musu da Allah sai ya tashi garin su tun daga yau ba a saki ba tun daga wannan lokacin kamar shugaban kasa haka lokacin da aka kashe janar alƙali janar ne fa na soja amma ka labarin ya bi me ya buruwa ya wuce to yanzu akwai wani lalatacce cikin ministocin kasar nan lalatacce ta fuskar bai ma san Najeriya ba bai san aikin gwamnati ba ya dauki aqidar addinanci mummuna mara kyau wanda mun tabbatar ba addinin sa ne koyar da haka ba gidadanci ne da kauyanci yake amfani da ita a ofisoshin gwamnati in kana so kai wannan sai kai gwamnatin kiristanci kadai kuma kiristancin irin naka in kana son kai wannan sai kai gwamnati ta kabilarka amma ba ka zo ka shiga gwamnatin Najeriya ba gwamnatin hadaka gwamnatin tarayya gwamnatin kowa da kowa shine ministan samari da wasanni sande dare wanda idan aka bi tarihi asali ma'aikatan wata kafa ce daga cikin kafafan watsa labarai ta waje ba sai na kama sunanta ba da yaje wajen saboda mummunar aqidarsa da mummunan takidinsa asali Hausawa ake nema domin da Hausa ake sana'ar yada labarai ne da yaran Hausa amma saboda yayyar da yake wa kabilar Hausa duk sai da ya kore Hausawan asalin wajen ya rinka dauko kabilu masu jin Hausa yana kaiwa wajen to irin wannan abin da yayi a can shi ya dawo yanzu yake yi a ministerin da aka sa shi an ba shi dama ya dauki ma'aikata gaba daya yake ya dauki musulmi yayi magana da director na wajen na NYSC Brigadier Panda akan sai ya diye masa yake diye masa a ƙarshe yayi tuggun da yayi tuggun ya fitar da shi daga office din kuma gwamnatin tarayya ta bashi goyen baya to irin wannan abun ba yadda za a yi mu ji mu shiru mu gani mu shiru ba zai yi ba a kasar mu ta haihuwa ana neman a maida mu bayi masu mulkin mu sun gaza fi mana adalci ya kamata irin wannan abin idan ya faru mai girma shugaban kasa a bincika menene ka'ida menene daidai waye saba ba wai babba za a kalla a danne na kasa ba wannan ba ka'ida bace musamman a gwamnatin da ake kwatan ake mata kirari da gwamnatin mai gaskiya a gwamnatin da talakawa suka kawo ta amma ta kasa share kukan talakawa gwamnatin da talakawa suka zabe ta da kudin su bayan gumin su amma kuma gwamnatin da tafi kowace gasawa talaka aya a hannu to wallahi muna gaya maka mai girma shugaban kasa tare da mutuntawa dan kauna dan gudun ranar da zaka zo ka ciji dan yatsa kuma bai da amfani kamar yadda nake faɗa nake nanatawa gidadawan ƴan siyasa ba sa son a faɗi wannan magana lokacin da muke yabansa muke masa campaign muke cewa a zabe shi kuke sa kalmomin mu a gidajen radio a lokacin mu ba mu san kanmu ba nawa kuka ba mu muka yi wancan sai ku gaya mana haka in kun san a can kun ba mu kuɗi muka yi muku wannan yanzu da muke ku daina ba mu ba yadda za a yi ku mu gaya mu ce talakawa su zabe ku ku ne na Allah ku muke kyautatawa zato ku ne masu gaskiya kuma ku kauce hanya mu ja baki mu shiru wallahi ba za mu ba wallahi ba za mu ba da haka muna gaya muku wannan dan kauna ba za ku gane kauna bace sai ranar da kuka fita daga office a ranar ne duk abubuwan da kuka yi na kurakurai za su dawo muku kuma wallahi ba ku da dama ku gyara lokaci ya riga ya wuce da haka muna fadar wannan tare da girmamawa tare da mutuntawa tare da addu'a da fatan alkhairi shugaban kasa Allah shaida ne ba gori muke maka ba muna jin wani nauyi ne da haƙi da Allah ya dora mana kuma ya wajaba akan mu muyi nemi maka addu'a a matsayin ka na shugaban mu domin ina faɗa ina nanatawa Malam Abubakar Gumi ya faɗa wannan magana magana ce ta dattako yace wanda yake zagin shugaban sa haukarsa kamar wanda yaje tasha ne ya biya kuɗin sa zai yi tafiya direba da kwandansa suka karbe kuɗin aka bashi kujera a mota ya shiga sai da aka kulle mota mota ta tashi direba ya fara tuki ya kure malajin mota malaji 100 sai kake cewa Allah ka sa ya makance wannan shine haukaka idan ya makance kai sai ka kubuta yace to duk mai zage shugaba haukarsa kamar irin ta wancan ce to mu ba mu haukata bane muna addu'a kullum Allah madaukakin sarki ka ji kan shuwa gabanin mu wanda suka mutu wanda suke da rai marasa lafiyar su Allah ka kare su da lafiya masu lafiyar su Allah madaukakin sarki ka alkinta musu lafiya Allah ka kara musu dabarun shugabanci Allah ka kara musu jagoranci Allah madaukakin sarki duk wanda suke kewaye da su waɗanda suke mutanen ƙwarai Allah ka tabbatar musu da su kuma ka nuna musu su dan su riko da su hannu bibbiyo Allah duk wanda suke tare da su amma makiyan su ne maciya amanar ƙasa ne su ba su san su ba Allah in suna da rabon shari'a ka shirye musu da su idan ba su da rabon shari'a Allah ka nisanta su da su Allah kar ka kai mu ranar da zamu ga shugaba yana ba daidai ba cikin girmamawa da mutuntawa mu kasa gaya masa gaskiya Allah in wani abu zai ba mu Allah kar ka sa wannan abin ya zo hannun mu Allah in wani kwarjini zai mana Allah kar ka sa ya mana wannan kwarjini wallahi duk wani shugaba da muke so kasar ta fi soyuwa a gare mu saboda shi duk wani dan takara da kasan muna so ko muna kauna wallahi kasar ta fi soyuwa a gare mu saboda shi saboda muna son sa ne dan jaruwar kasar dan kyautata masa zato amma wallahi matukar kasar za ta lalace da shi to wallahi mun raba gari da shi saboda in Najeriya ta watse ba mu sauki da zamu gan shi ba haduwar Najeriya shi ya hada mu da shi shi yasa muka san shi dan haka mu ne muku fatan alkhairi mu ne muku addu'a ta alkhairi muna fatan yadda kuka shiga mulkin nan lafiya Allah ya sa ku gama lafiya amma tare da haka mu ne muku hannun ka mai sanda kuma Allah madaukakin sarki ya bada ikon jarawa shi kuma wancan lalataccen minista da na faɗa nake nanatawa idan yana da rabon shari'a Allah ya shiryar da shi akwai kir ba bambancin addini bane ba bambancin kabilanci bane yanzu General Yakubu Gawal wallahi summa tallahi Allah shaida ne ina son sa sama da wasu daga cikin generals musulmi a kasar nan saboda mutum ne nagari bambancin addini wannan shari'a ce ta Allah amma Gawan yayi wa Najeriya abinda ya kamata a yaba masa lokacin mulkin sa bai bambanta addini ba bai yi kabilanci ba bai yi kaza ba hasali da Gawan aka ceto Najeriya daga ƴan tawarin Biafra dole ne duk ɗan Najeriya mai kishin Najeriya ba zai manta da wannan ba Gawan lokacin da ya hau mulki saurayi ne ko auren fari bai da shi yana mulki aka yi masa aure amma ya yi kishi ya taimaki kasar kuma waɗanda suke rayuwa a inda yake suna faɗa duk wani abu na alfarma da aka ce shugaban ƙasa yayi in dai ka je wajen Gawan wayar ta ka gan shi zai maka to wannan ko kai waye dole ka yaba masa to da haka mu irin waɗannan muke so a Najeriya a yau ba duk wani wanda kwakwalwarsa ta riga ta jirkice ba yake wa Najeriya kallon gidansa kadai ko yake wa Najeriya kallon kabilarsa kadai ko yake wa Najeriya kallon addininsa kadai duk zafin musuluncin ka dole ka zauna a Najeriya da wanda ba musulmi ba duk zafin kiristancin ka dole Najeriya ka zauna da wanda yake musulmi haka Allah ya ga dama haka yaso ya gamu da haka sai mu gane mu waye ba mu da wani abu sama da kasar ba mu da wani abu da ya kamata mu kishi sama da zaman lafiyar kasar to Allah shaida ne wannan shine a gaban mu kuma na san da yawa daga cikin mutane wannan abin ya dame su da yawa daga cikin mutane kuma ba su ma san ana yi ba to irin waɗannan abubuwan matukar muna sanin su wallahi sai mun rinka haskawa da tocila kowa yana gani dan a san irin waɗannan mutanen da su ne waɗanda suke wa gwamnati zagon ƙasa gwamnatin ma ba ta sani ba a madadin su samar wa gwamnati farin jini da ci gaba na kowane bangare amma suna amfani da damar da suka samu cikin gwamnati kuma suna jawo gwamnati bakin jini suna ja mata tofin alatsi ne suna kokarin raba kan al'ummar kasa dan haka Allah subhanahu wataala in yana da rabon shari'a ka shiryar da shi in bai da rabon shari'a Allah ka kwace wannan damar da ka bashi kuma Allah duk ire-irensa mu ne musu irin wannan addu'a in suna da rabon shari'a Allah ka ganar da su ka shiryar da su in ba su da rabon shari'a ya ubangiji duk damar da ka ba su ka kwace ta saboda ba mu bukatar irin waɗannan a Najeriyar mu a yau Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka yi riko da hannuwan shugabannin mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi